بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. الهي لست من العباد ولا من الزهاد، ولكني معدود في الجملة العباد. فبالاسم الذي اوجدت به الخلق من العدم، وبما ثبت به من اثمار شموس القلم، الا ما دخلتني في دائرة عنايتك، الذي إذا لطفت به لعبد كفي. يا أول يا آخر يا قادر يا أليم يا مقتدر يا كافي يا الله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دا ساكي سادوا دكو أولنا بجيري ميتارن البركة عند مكي تاروا دومن سورارن بألي كواني ساشي ندى قسكم معانونينا القرآني ميكرما يو الصبر daya ga watan Ramadana. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina 1443, wanda yazo daidai da 2 ga watan 4 miladiya 2022 a wannan zawiya, a wannan gari namu na Kafancan. Allah subhanahu wataala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da zamu karatu akai. Kafin fara karatun mu, muna ƙara miƙa ta'ziyyar mu ga dukkanin tokacin al'umma na wannan gari na rashe-rashe da muka yi, wanda a ciki ba za mu taɓa mantawa ba da babban malaminmu da muka rasa. Muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare sa. Ba za mu manta ba cikin rashe-rashen. Akwai na babban limami na wannan gari, Allah subhanahu wataala ya sa yana fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sauran ƴan uwanmu da abokan arzikinmu da muka rasa a wannan shekara ta gabata, muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kyautata makwabcinsu, Allah ya karɓi baƙuncinsu, Allah ya nawwara kuburinsu, zuru'o'i da suka bari da mu da aka bari. Muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ƙara wa rayuwarmu albarka.
Amin.
Arma ya ja mana aya ta 44 a cikin suratul Baqara, inda Allah subhanahu wataala yake faɗa, yake cewa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ معنى الله سبحانه وتعالى ينزيا وجه هذا مغانسا سوى قوة انديك مسانان. وانا أبايا من تقول كراتك هذا بندبا أشوانا سورة فرقا سورة أيمانا كراتك وين تسكي مؤمنين سنك فرقوا ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وانا أنا مغانا كم مؤمنين مسلمين. أيوة نقباسي الله سبحانه وتعالى مغانا كم كافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا زوا قباسي أكفار مغانا كم وين دسك منافقين. Bayan an yi magana kan wayan da suke munafikai, sai Allah subhanahu wataala ya ta koro mana siffofi da kissoshi da abubuwa da suke da alaka da munafikai. Ana gama wannan kissoshi na munafikai, sai Allah subhanahu wataala ya dauko mana kissa na halittan annabi Adamu alayhi salatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Haka nan muka dauko karatu bayan an gama magana kan abin da yake da alaka da halitta na annabi Adamu alayhi salatu wassalam, da zaman sa a wannan gida na aljanna, da abin da ya fito da shi daga gidan aljanna. Sai Allah subhanahu wataala yanzu ya wajjaha magana kai tsaye zuwa ga waɗanda yake malamai. Su wane ne malamai wanda wannan ayan ta sauka take magana a kansu? Su ne Yahudawa. Wannan ayan, kamar yadda malamai suka sani, kamar yadda kowa kuma a nan wurin ya sani, aya ta Alkur'ani za ta iya sauka a kan wani shekara 1400 da wani abu da suka gabata, amma wannan ayan yanzu tana aiki a kanmu har zuwa ƙarshen duniya. Saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya fara ayan da cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ma'anar ayan, Allah subhanahu wataala ya ce yanzu za ku rika umurtan mutane da su rika aikata kyawawan ayyuka, wa tansawna anfusakum, ko kuma ku mantar da kawunan ku wayannan ababan na alheri wa antum tatluna alkitab bayan ku kuna karanta wannan alqur'anin afala ta'qilun ashe ba ku ba kwa hankalta ba ma'ana menene alhamdulillah menene mafi muni ko me ya kai muni wanda mutum zai rika umurtan mutane da kyakkyawan aiki amma shi baya aikatawa sai Allah subhanahu wataala ya ja hankalinsu mana ya ku wayanda aka ba ku littafi me yasa kuke umurtan mutane da su aikata aikin alheri ku kuma ba ku aikatawa wanda idan aka ce albirru shine matattara na dukkanin wani alheri wanda kafin kawo wanka wannan shekaran tuntuni ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka ya ce albirru husnul khuluqi albirru husnul khuluqi shi albirru nagartaccen aiki shine dukkanin wani kyakkyawan dabi'a Allah subhanahu wataala sai ya kara daukan kalma yace ni zan fassara me ake nufi da albirru sai Allah subhanahu wataala ya fada cikin wannan sura ta Baqara cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum na san zaka ce an yasa ce laysal birra akwai ruwayan ce laysal birra akwai ruwayan ta karanta laysal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyina albirru wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina al-ba'd ulaika alladhina sadaqu Allah yace wannan shine albirru sai anan gurin sai Allah yace ata'muruna an-nasa bil birr kuna umurtan mutane da su rika aikata kyakkyawan aiki ku kuma ba ku aikatawa sai Allah subhanahu wataala ya ce ku al'umman annabi Muhammad kar ku yadda ku aikata irin wannan sai Allah ya ce lima taquluna ma la tafalu me yasa za ku rika fadan abin da ku ba ku aikatawa me yasa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalu laifin ya girmama laifin ba karami bane girma yake da shi sosai a wurin Allah an taqulu ma la tafalu ka rika fadan abin da ba za ka aikatawa Allah subhanahu wataala ya ce mana akwai daga cikin malamai wanda ake kira da suna Abdul Razzaq ya kawo mana riwaya kai tsaye daga cikin tabi'ai wanda ake kira da suna Imam Katada yake cewa wannan ayan tana magana akan Bani Isra'ila suna umurtan mutane da su rika yi wa Allah subhanahu wataala da'a kuma suna umurtan mutane da su rika jin tsoron Allah suna umurtan mutane da su rika yin dukkanin wannan gartaccen aiki sannan su kuma ba sa yin aiki kaga inda an ce ai wa Allah biyayya ne su ba sa wa Allah biyayya ko ba ka yi wa Allah subhanahu wataala biyayya Allah subhanahu wataala ya ce ai imani da shi ai imani da annabin da ya tuno to su sun ce sun yi imani da Allah amma sun ki su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi wa Allah ne da'a kenan ba su yi wa Allah subhanahu wataala da'a ba dan mai Allah subhanahu wataala ya ce qul ati'u Allah wa ati'u rasul wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to za ku shirya sai a wani ayan Allah subhanahu wataala ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da da'a to ba manzon Allah yayi wa ba Allah ne yayi wa jin tsoron Allah an ce a ji tsoron Allah za su rika cewa mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah amma su ba sa jin tsoron Allah su ba sa ji shine Allah subhanahu wataala yake gaya mata kanu la yatanahuna an munkari fa'alu za a rika yin aikata munan aiki a gaban su ba ra ma su hana ba bal Allah ya ce fa'alu su ma da kan sai su koma suna aikatawa albir yin sallah makamantan wayannan abubuwan ba suke gaban su ba sai ka ga suna sabawa sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar kamar yadda Imam Katada ya faɗa cewa fa ayyarahumullah sai Allah subhanahu wataala ya aibanta su dan me za su rika yin haka suna umurtar mutane kuma ba su aikatawa Ibn Jarir al-Tabari ya kawo a cikin littafin sa cewa wayannan ahlul kitabin da munafikai a nan wurin sun yi tarayya ko domin idan ka tsaya haka da abinda ahlul kitabin nan suke yi kamar wani shige ne ko nau'i ne na munafiki ko sun yadda sun karanta a littafin su Allah subhanahu wataala ya ce ai imani da annabi Muhammad wai tsare ki tsawon maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ne ku musaddiqan lima bayna musaddiqan lima ma'akum wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad yanzu annabin ya bayyana amma sun yi imani wayannan munafikan su kuma suna fada a baki mun yi imani da Allah amma a zuciyarsu ba haka bane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce magacin sunan munafiqun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Istintabi huna, idan ka kalla abinda kai musulmi kake fada da abinda su munafikan suke fada, kai ka ce kai imani, ka ce da annabi Muhammadu manzon Allah ne, ko ba haka bane? A nan wurin akwai wanda bai yadda bane, ko wanda bai yadda ba? Wannan abinda kai imani da shi ka fada yanzu bakin ka shine su ma wayannan munafikan suke fada. Nashhadu innaka larasulullah, mun ce da kai annabin Allah ne, amma a cikin zuciyarsu ba haka bane. To a nan wurin ka kalla da munafikan da ahlul kitabi sai suka yi tarayya, sun sani amma sai suka yi su aikata haka din. Saboda haka Ibnu Jarir yake faɗa, yake cewa a nan wurin kaga sun yi iman, sun yi mu, sun yi tarayya a abu ɗaya kenan. Sai Allah subhanahu wataala ya aibanta su ya ce dan menene suke umartan mutane da su aikata kaza su kuma ba sa aikatawa. Shi ne malam yake magana a nan wurin, yake cewa to kai musulmi da kake sauraron mu zai zamanto abu mafi haɗari a gare ka ka riƙa faɗan abu ba ka aikatawa, ka zamanto in ka faɗa za ka aikata. Ba shi bane Allah subhanahu wataala yake cewa wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ya kawo maka cewa wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summu al-bukmu alladina la ya'qilun. Ko wa law 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum wa law asma'ahum la tawallaw. An gani ko? Sai aka ce to kai musulmi in ka ji kai imani ka aikata kai biyayya. Shine Allah subhanahu wataala yake magana da wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lokacin da aka yi ikraji da shi, ya ga wasu mutane a cikin gidan mutane suna da kumbuna, kumba da tagulla na dalma, aka ji magana a sarauta kumban su na dalma ne, suna ceton ko ya ga cewa suna ya kusan fiskansu da jikunan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiga ya ce da abokin tafiyarsa ko dan rafiyarsa wanda yake shine mala'ika Jibril, ya ce ya Jibril wayannan kuma ba laifin me suka yi har suke yagan fiskansu da jikunansu da hannayensu? Sai mala'ika Jibril ya ce haula'i kutaba'u min ummatika, wayannan su ne mutanen da suke tsayawa suna ma mutane wa'azi. Ta kamanta farko da na karanta ayar na ce wannan ayar tana magana kan malamai masana da kuma wayanda yake Yahudawa ko da wayanda yake ma'abuta ilimi. To sai manzon Allah yake nuna maka wannan maganar da nayi ba ta nan ta ƙara zuwa ba. Haula'i kutaba'u min ummati, wayannan su ne malaman da suke hawa kan minbari suna ma mutane wa'azi, suna umurtan mutane. Alladina ya'muruna an-nasa bil birr, suna umurtan mutane da su aikata kyakkyawan aiki, amma wayansauna anfusahum, su in aka zo maganar aikata wannan aikin sai su ci. Ku tsaya nan wurin kawo ku ƙara sa aya. Kuka kai kawunan malamai nawa ne muke rayuwa da su a yanzu? Za ku ce kada a yi ƙarya, amma su grade 1 ne akan ƙarya. Akan minbari zai iya yanko ƙarya ya gaya wa al'umma, a wurin tafsirin alqur'ani zai iya yanko ƙarya ya faya wa al'umma, ko zai shata kuɗi da daddare na ƴan campaign ɗan siyasa sai dai su kanyi hakuri, ko karatun ya murgino ne yau, zai shaƙe kuɗi da daddare ƴan kamfen za su kawo masa. Da Allah ayi ma al'umma wa'azi su zaɓe mu, mu ne jam'iyya mai gatari. Allah ya biyo mana, ban kira kuma wata jam'iyya ba malam Bintala, ko jam'iyya mai gatari na ce yawa. Allah ya biyo mana shi kuma da ya zo da safe ya fara wa'azi zai ce to shi kenan, akwai wani mutumin kirki bawan Allah kaza 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 kaza, jama'a ku zaɓe shi. Alhali ya shaƙe kuɗinsa ne da daddare. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da su irin waɗannan mutane za su zo suna gaya wa mutane ƙarya a kan mimbaru, wa yatluna alkitab, alhali suna karanta littafi. Wayannan malaman da suke mana ƙarya, wayannan malaman da ake haɗa baki da su a yaudare mu ko a cuce mu, ba sa karanta alqur'ani ne? Mu tambaye kan mu gaya mutane mu gaskiya, ba sa karanta alqur'ani ne? Sai Allah ya ce wa antum tatluna alkitab afala ta'qilu, shin ba ku hankalta ne kai ka karanta da kanka? Allah ya tanaji azaba kan wanda ya karya, Allah ya tanaji azaba kan wanda ya ci amana, Allah ya tanaji azaba kan wanda yake yanke zumunci, Allah ya tanaji azaba kan wanda ya zalunci iyalinsa. Wa antum tatlun kitab, so me yasa kai da kake da hankali ka karanta kuma kake aiki da shi? Allah ya fi mana Usama bin Zaid Allah subhanahu wataala ya saka masa laniyar yaro ya ce manzo ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa za a zo da wasu mutane ranar lahira, kada Allah ya sa muna cikin su. idan aka zo da sura nan lahira za a wurga su cikin gidan wuta idan aka wurga su a cikin gidan wuta nan da nan sai hanjin cikin su sai yayi fus sai ya fashe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace sai ya fashe kamar yadda ake sanyawa jaki wannan abin mangala ba sai ga wanda ake faɗa wannan abin abin gari wani abu haka kamar su guda biyu ko baban Allah to mangala ka san ɗaya zai yi nan ɗaya zai yi nan haka manzon Allah yake hankin shi zai fashe sai ɗaya yayi nan ɗaya yayi nan sai ya ta birgima a ƙasa yana ihu yana kururuwa sai mutanen gidan wuta sai a zo a taru a cikinsa fa yastami'una ilai ahlin nar fa yaquluna ya fulan sai mutanen gidan wannan wutan sai su rika cewa da kuma ɗaya su rika nan da Allah ƴan fitirin nan sai mutanen gidan wuta su taru a gefensa sai su rika cewa ya fulan ya kai wane sai mutanen gidan wuta sai su rika cewa da shi ya fulan ya kai wane alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ashe ba kai bane kace umurtan mu da mu rika aikata kyakkyawan aiki a duniya wa tanha 'anil munkar kake hana mu ku aikata mummunan aiki fa yaqulu bala sai ce fa kad kuntu amiru bil ma'ruf lalle na kasance ina umarni da aikata kyakkyawan aiki wala ati amma ni bana aikata ni dai ina ga ya mu ku aikata kyakkyawan aiki amma ni bana aikata wa anha anil munkar ina hani da aikata mummunan aiki wa ati amma ina aikata wannan mummunan aiki Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya yafe mana wannan ya nuna mana hadarin da muke ciki a rayuwa yanzu ni da nake magana ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare ni ya kare ni daga faɗan abin da ba zan aikata ba kamar yadda nake roƙonsa da ya tsare ku daga faɗan abin da ba za ku aikata ba wannan hadisin idan ka kalli lafuzan da Allah subhanahu wataala ya yi amfani da shi lallai lafuza ne wanda suke jawo hankalin mu musulmai da mu shiga kekayin mu kar mu zamanto cikin waɗanda za su riga faɗan abu suna aikata contrary to wannan abin Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya kiyaye mu dan alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ayat ta nuna mana mafi tsananin azaba za a yi ta ne ga mutumin da yake masani ne amma yake aiki da wannan abin da ya sani kar ka yaudara kanka in an ce masani ka ce ana magana ne kan malamai ana magana ne kan limamai a'a ba haka bane in Allah subhanahu wataala ya sanar da kai aya kwara daya ka ji aiki da wannan ayan da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai ka shiga cikin wannan in Allah subhanahu wataala ya sanar da kai hadisi kwara daya kake kai aiki da wannan hadisin da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai ka shiga cikin wannan domin mene shi Allah subhanahu wataala yana magana ne akan ilimi shi kuma ilimi kaya ne na Allah ba gadon wani bane ilimi kaya ne na Allah shi yasa Imam Shafi yake faɗa lokacin da malam Imam Shafi yake faɗa Imam Wake yake cewa da Imam Shafi yace mana yace shakawtu ila wakiyin sura hibbi fa arsalani ila tarkil ma'as nayi kuka zuwa ga malami na da ake kira suna wakil ina da karancin kaifin hajja fa arsalani ila tarkil ma'asi sai imam wakil sai yace idan kana so ka zama to mai kaifin hajja ka daina aika tsafin Allah subhanahu wataala wanda wannan imam Shafi'i din ba wanda yake kukan wai yana da karancin hajja ce abubuwa ko shine mutumin da idan ya hakke karanta wannan Shafi idan ya karanta wannan Shafi to ya hajja ce da ka karanta daga nan farko zuwa nan ya haddace shi in ya karanta nan zuwa nan ya haddace shi shine wai yake kuka yanzu wai yana da karancin kaifin hadda sai malamin sai yake ce wato ka daina yin saban Allah a ce mu yanzu dai kan Allah mu ci ba Allah ka yafi mana sai imamu wasu yake cewa wa nurul lahi la yad'u fi qalbi as shi hakke na Allah ma'ana hakke ne ilimi hakke ne kaga malam ya kara ja mana yace wa fa innal ilma nurun min ilahi shi ilimi hakke ne daga wurin Allah wa nurul lahi la yadau fi qalbi asi shi hakke ne Allah baya sanya shi a cikin zuciyar mutumin da yake saban Allah ai Allah ya gaya maka cikin alqur'ani da girma cikin suratul nur yana cewa Allahu nurus samawati wal ard cewa Allah da kake gani shine hasken sambai da kasai to idan Allah ne hasken sambai da kasai ashe a cikin hasken Allah ne ake samun ilimi ko duk wanda yake gani yana da karanci kiyaye abu ko haddace abu ya nisanci saban Allah ya ga abin da Allah subhanahu wataala zai masa atakaice manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada yace ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati mafi tsananin azaba a ranar lahira a cikin mutane alimun shine wani masani masani duk wanda Allah ya bashi ilimi komi kankantansa lam yanfa'ahu Allah bi ilmi wanda bai yi amfani da ilimin nan nasa ba to a ranar lahira zai fi kowa samun tsananin azaba Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da jan hankalinmu da cewa
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين معنى آية الله سبحانه وتعالى يكتوى كل يمتي مقوم الله سبحانه وتعالى تندك لن الأمر دعوكري حتى لن أبين يكيد علاقة صلى دومين إتا تناد أنني in ba kan mutumin da yake da jin tsoron Allah ba wannan shine abinda ma'anar ayan ta kunsa amma a wurin malaman ilimi da suka zo suka kalla wannan ayan sai suke cewa a wannan ayan kawai za a cire mas'aloli dai har guda takwas wannan ayan musta'inu bis sabr was salam wa inna lakabiratun illa ala al-khashin imam qabari imam qurtubi afwan imam qurtubi yake cewa a cikin wannan ayan za ka cire hukunce dai har guda takwas na farko Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan a nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala kan dukkanin al'amura musamman ma kan abin da yake da alaka da hakuri cikin sallah da kuma dukkanin al'amuranka sai aka ce to menene abin da ake nufi da hakuri din nan abin da ake nufi da hakuri shine hakurantar koko daura rai haka ya kamata a fassara da Hausa daura rai da tabbatar da rai kan wani abu wanda wannan ran ba ta son aikata shi amma saboda ka hakurantar da ran naka sai kai yazai muna son mu tashi muna son mu yi bacci amma ana kiran sallah cikin asubahi sai mu tashi mu bar baccin nan sai mu fito kaga mun hakurantar da ran ne namu cewa wannan baccin da muke so mu bari mu zo mu gaisa da Allah subhanahu wataala da ya umurce mu cewa aqimi salata lidruki shamsi ila ghasaqil aqimi salata lidruki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda suka ce me ake nufi da qur'an al-fajr anan wurin aka ce salatu subh ko salatu subh kuma yana daga cikin hadisin da ka haddace kafin kawo wanka wannan shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salloli mafi tsananin wahala ga wa'anda yake imanin su na da rauni sune wa'annan sallolin guda biyu sallar isha'i da sallar asuba ko to kage yanzu ka hakurantar da kanka ka zo ka yi sallah ba wanda zai ce kada kade ba dadi ko an ce ko malam ma ba zai ce ba dadi ba ko sai dai ya ce mene sai dai ya ce ba kyau to kaga ashe da dadi malam mutala to amma tunda kai ka sani ranar lahira sai an tambaye ka dukkanin abin da kaci da wannan kunnan kuma sai an maka hisabi a kansa sai kai ka kiyaye ko ba abin da ya saki nan da yawa ba aji ba ko amma yin wayannan to wanne ne ba sani ba su arkelin koko bammali ko su wane aha wadon suna wane Tupac kaga ni kaga duka mun san sunayen kenan ashe ma to amma mun ji mu saurara me yasa saboda rana na nan zuwa zaka zo ka faɗa dukkanin abin da kaji Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga wannan jin naka da wannan ganin naka da wannan zuciyar duka ranar lahira sai an maka hisabi akan su ɗaya bayan ɗaya to saka ce hakurantar da rai kan wannan abin da bata saba ba koko abin da bata so din nan shine ake nufi da as-sabr ko kenan za ka kasa hakuri kamar yadda malamai suke faɗa hakuri ya kasu zuwa gida biyu ko as-sabr ala ta'a hakuri kan biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ayi sallah nayi hakuri nayi sannan as-sabr anil ma'siya hakuri kan saba wa Allah subhanahu wataala ko ko sai na uku mala ya kara mana summa sabru anil bala sai hakuri kan bala'i musiba ya samu mutum to sai hakuri ko ko ciwo ya samu mutum to sai hakuri kaga na farko hakuri kan da'a yanzu misali lokacin sanyi za ka ga mutane ba sa son taɓa ruwan sanyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kyauta mai tsoka cewa duk wanda ya kyautata alwala lokacin sanyi an masa bishara da gidan aljanna ko kaga hakuri ne zai sa yanzu ka kyautata alwalan zaka kana alwalan kana jin sanyi musamman ma yan wana wanda ba a san kwanciyar suke ba ko suna daki ne wanda in zaka yi alwalan dai dole sai ka fito waje kana alwala sanyi na kara hura kamala zaka kara hakuri kana kara kyautata aure sai manzon Allah yace in kai hakuri ka kyautata aure amma ka bishara da gidan aljanna kaga as-sabru ala ta hakuri kan jiwa yanzu azumi ake ko yanzu ba wanda zai iya cewa shi ya hakura ba azumi ba komai ba din asubai bai ci komai ba bai sha ruwa ba bai ci min bai sha minti ba ko bai sha sweet ake cewa ba kasan nan bai sha sweet ba bai ci cingon ba har zuwa yamma kai banda Allah ba wanda zai sa mutum yayi wannan banda Allah ba wanda zai sa mutum yayi wannan ko kaga ashe kai hakuri ne kan biyayya ga Allah subhanahu wataala sakamakon hakurin da kai sai Allah subhanahu wataala ya ce mai azumi ba wanda zai san ladan da nake bayarwa akai sai ni domin mene as-sawmu li wa ala ajibi azumi na wani kuma ni ne kadai nake sakan yawa duk girman mala'ika bai isa ya san yawan ladan da nake bayarwa ba kan azumi me yasa saboda bawa ya hakura ya bi umarnin da Allah subhanahu wataala yake ko in ba haka ba ai da ni da kai zamu iya shiga dakunan mu zamu iya cewa iyalinmu je ki can wurin ki karbo mun kaza kafin ta dawo na sha ruwa ko bibi ko ba za ka iya ba ko zama ka iya cewa to ke wani irin abu ne haka ai ma yara abinci ka zazzare mata ido da ta zazzare yace je ki karbo abu kaza kuma da ta kafin kai dan yilo ma biyar kawai Allah mallam to amma muna yi me yasa ba ma yi saboda ubangijin mu yace za a kicin abinci daga wannan lokacin har zuwa faduwar rana sai miki sai aka ce to sakamakon ka gidan aljanna as-sabru 'anil ma'siyah sai abu na biyu hakuri kan saba wa Allah subhanahu wataala kai mata ba suna da dadi ko ko da akwai yara bai kamata mu fada ba ko ba haka bane amma me yasa ne wai muke kauda kai kan wannan dadin ne saboda Allah subhanahu wataala ya hana ko ya hana ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa maktan wa sa'a sabila an ce abinda ma zai kusantar da kai zuwa ga lalata zuwa ga nan kar ka kusance shi sai muka ki ko jiyan nan ba akwai dadi ga masu sha har ma suna faɗa in an sha akan manta damuwa amma tana da kuma aibobi masu tarin yawa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima haka Allah ya faɗa cewa giya akwai amfani a cikin in ka sha zaka manta damuwa na wani lokaci amma wannan lokacin na wucewa sai damuwar sai ya ƙara karuwa ko sai aka ce to shikenan sai a hakura da shi ko ba haka bane caca zaka sa naira 10 ka tsinta naira 100 ko yake cewa ka ci naira 100 ko ina yan Niger bel menene bel ne ko menene yan Niger ko zaka sa naira 100 ka ci naira 1000 ko ko nawa haka ne naira 1 naira 100 ka ci naira 1000 yafi to ai kuna kuma na bayani dan mu sani kuna kuma na bayani dan mu sani mu sai dai mu tunta ana faɗa kawai ko ba haka ba to yanzu dai koma menene dai zaka kaddara cewa mutum ne zai sa naira 100 sai ya ci naira 1000 dan waya ce yafi haka to mu kaddara mutum ya sa naira 100 ya ci naira 10,000 babu amfani a wannan abu to amma sabo ne kuma ko sabo ne sai Allah subhanahu wataala yace to wannan sabon an nisance shi gashi kana san naira 10,000 nan kai kuma kana da naira 100 nan in ka je ka sa zaka ci naira 10,000 amma sai Allah yace kar kai sai ka ki ba hakuri kai ba kan sabon Allah yanzu hakuri kai kan sabon Allah sai baka aikata ba sai Allah subhanahu wataala yace tallaka yi hakuri baka saba min baka yi ma gidan aljanna ka'ida na Allah kenan as-sabru 'anil bala na uku hakuri kan bala'i musiba ya fada maka ko musiba ya fada ma abin hawanka ko musiba ya fada wa dukiyanka ko wani abu makamancin haka sai aka ce kai hakuri ba kai taraki ba an gane raki ko kai ta kuka kai ta complain cewa ni ne ma Allah ne wai eh Allah kai ni kadai ne wai a garin gaban can ne eh sajin can madana ta rasu eh wannan kuma kwana uku yanzu babana ya rasu yau da safi dana ya rasu Allah me nayi ne aka ce wa ya saka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce mafi tsanani a wurin jarabawa shine wanda yake da karfin imani idan kana da imani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce za a jarraba ka gurgurdan imaninka a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi tsanani a wurin jarabawa sune annabawa baka ga abinda Allah subhanahu wataala ya jarabshi annabi ayyuba da shi ba ba ga abin da Allah ya jarabci annabi Yusuf baban annabi Yaqub da shi ba mu dauki wayannan annabawan nan guda biyu kawai ya ishe ka darasi a rayuwarka annabi Ayyuba ba laifin fari babu na baki bai yi laifin komai ba shedan ne kawai yace wa Allah subhanahu wataala wannan annabin naka mai suna annabi ayuba Allah ka san me yasa yake ta maka bautan nan Allah yace na sani yace a Allah ni zan ga maka me yasa ka san shedan dan ta addare ba sai Allah ni zan ga maka Allah yana maka wannan bautan ne saboda ka bashi lafiya idan kuma ba haka ba Allah a jarabce shi a lafiyar nasa yana maka bauta ne Allah saboda ka bashi wadata Allah ka jarabce shi a cikin wannan wadatan kai kallon ikon Allah Allah yana maka wannan bautan ne saboda ka bashi haihuwa Allah ka jarabce shi akan wannan haihuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan sai aka ce dukiyarsa da aka basa duka ta kare yana da dabbobi abinda malaman tafsiri suke kawowa suna cewa ya dabbobin da sun wuce 10,000 duka haka suka yi ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya suka kare tas annabi ayyuba ko annabi ayyuba ko sai yayi ta cewa alhamdulillah 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 an gama da wannan bai canza ba sai aka zo mataki na biyu yaransa yaransa gaba ɗaya suka yi ta mutuwa gaba ɗaya tas suka mutu annabin nan bai daina cewa Allah alhamdulillah ba Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah ai a kasar Hausa muke ko kasar Hausa muke Hausawa suna cewa ka gode wa Allah koda kana bakin kura ne shine abin da annabi Ayyuba yake ta nuna maka wani yana nan yana roƙon Allah ya sa shi a bakin kuran amma Allah bai sa shi ba ko ba haka bane dan wasu ta mamaki to mutumin da yan atare suka kama shi shi ba zai so a ce yana bakin kura bane yanzu ya san je kuran ta da ya ja kafa daya ya tsira da ran shi ko ba haka zai ce ba a to shine ai annabi Ayyuba alayhi salatu wassalam yana cewa alhamdulillah 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 aka je mataki na gaba da lafiyar shi Allah subhanahu wataala ya jarabce shi a rashin lafiya rashin lafiyan yau daban na gobe daban tun yana iya tsayawa har sai da ya kwanta ciwo ya tsananta matan shi gaba ɗaya sai da suka watse banda kwara ɗaya mai suna Rahmatu ka duba suratul anbiya an kawo wannan kissa ka duba cikin suratul sa'd malaman tafsiri sun ƙara kawo maka wannan kissa matan shi gaba ɗaya duka suka watse banda matarsa kwara ɗaya mai suna Rahmatu ita kadai ta tsaya sai ta jinyarsa annabin nan fa sai da ya koma kamar yadda wasu malamai suna faɗa sai da tsutsa ta rika fitowa daga cikinsa bai daina cewa alhamdulillah din nan ba alhamdulillah wata rana an ce yana kwance sai ga wata tsutsa za ta zo ta hau kan harshensa shine sai ya roki Allah cewa Allah kar ya ba wannan tsutsan dama ta hau harshensa domin in ta taba harshen nasa ba zai iya gode wa Allah daga wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya ce to daga yau kuma ka warke daga wannan lokacin ka kalla kuma inda Allah subhanahu wataala ya ce masa urkud birijlika buga kafanka a ƙasa shikenan ka warke ba wai kafinar zai sha ko fara ko daga ko mene indosi urkud birijlika buga kafanka a ƙasa in ka koma gida ka duba suratul sad shi yasa suratul wa a karatu qur'ani na warshi aka samu sunan suna suratul dawud alayhi salatu wassalam Allah ce masa yanzu zaka warke ya maganin yake urkud birijlika buga kafanka a ƙasa ruwa zai bilbilo ka warke ka diba wannan ruwan ka wanke jikinka shikenan an gama Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa wahabna lahu ahlahu Allah ya ce muka dawo masa da iyalansa wa mithluhum ma'ahum da kwatankwacin iyalan inda yana da yara 10 ne yanzu a ƙara masa ta zama shi rahmatan minna mun masa haka ne dan rahama gare mu ya ci jarba wannan ko bai ci jarba wannan ba bala'i haza bala annabi yaqub alayhi salatu wassalam laifi yayi ai ba laifi yayi ba da aka dauke yaransa masoyi ba da kake ji da shi aka je aka wurga shi bai ƙara ganin wannan yaron ba a rayuwarsa har tsawon shekara wurin 40, domin abba annabi Yusuf a lokacin ya annabta ya kai 40 kenan. Ko laifi yayi Allah ya raba shi da wannan kalmi, duk da wani malamin tafsiri Allah ya saka masa da alheri yake cewa ai annabi Yaqub alayhi salatu wassalam shi ya fara jama kansa. Eh, kuma su malamin tafsiri suka ce shi ya fara jama kansa, yace ni ina tsoron na ba ku wannan yaron an tadhabu bihi wa afafu an ya'kulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Ba ba haka yace ba, ina jin tsoron kada da ba ku wannan yaron ku tafi da shi kiwo kirkeci yazo ya cinye mun shi. Suka ce daga nan ne matsalan yake. Ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka ba, ina Allah ya ce ko hadisul qudsi kenan, Allah ya ce ana inda zanna abdi bi, ina nan inda bawa na ya zace ni. Da ka zace Allah subhanahu wataala zai maka abin alheri, Allah ya ce zan maka. In ka zace Allah zai maka abin da yake ba na dadi ba, to kai ka dawo maka. Duk inda ka zace Allah, Allah ya ce ni. To yanzu ya ce yana tsoron kada ya ba su yaron nan su je da shi, haka ayyukan ta fada kada su tafi da shi su je suna wasa kirkeci ya ci. Shikenan su kuma sai suka yi istiglalin wannan, sai suka dawo. Ya abana inna dhahabna nasbi wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'u. Ya fada ko ba fada ba, fa akalahu dhi'u wa ma anta bi mu'minin lana. Kuma mu mun yadda mun sani cewa ba za ka yi imani da mu ba kan wannan cewa kirkecin ya ci shi, bai walau kun nasarin ko da ko mun kasance muna da gaskiya. Laifi yayi kai ba laifi bane jarabawa ne ko kenan. Sai muka ce to yanzu abu na uku, as-sabru 'anil bala, hakuri kan bala'i in ya same ka. Dama Allah subhanahu wataala kuma ya faɗa a cikin suratul baqara, yana cewa sai da yayi rantsuwa, yake cewa wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A wannan ayan Allah subhanahu wataala sai da yayi rantsuwa, yace wallahi na rantse da girmata da buwayata sai na jaraba ku. Ka kalla ba, jarabawa ne, ba wai Allah baya son ka bane, jarabawa ne. Yau kasuwo citta an auna kilo 40, kana zuwa da shi Kano ya dawo kilo 23. La ilaha illallah, kaga nan citta yake la ilaha illallah. Shi ya san akwai damuwa wurin, ya san akwai damuwa kawai. To jarabawa ne, jarabawa kenan. Kaga ni Allah ya ce bi shay'in min al-khawfi, na daga tsoro. Abinda za a jarabci mutane, Allah ya yi rantsuwa ya ce wallahi sai na jaraba ku da wani abu, wani abu ba wai duka ba, part of it, wani dan yanci daga cikin tsoron za a wurga muku. Allah mun tuba, Allah ka yafe mana wannan tsoron da muke ciki kan nan. Da ya ce mu roki Allah ya dauke mana da ni da kai tsoro, yanzu muke mu ba hanya. Yan atare atare suka sutura mutane, in a ƙasa ne kana tsoro, in a moto ne kana tsoro, a jirgin ƙasa kana tsoro, a jirgin sama kana tsoro. Allah ya yi gaskiya tunda ya gaya maka bi shay'in min al-khawfi, wannan halin da muke ciki ba za mu fita ba sai mun koma ga Allah. Yaudaran kai ne ka ce ya wani zai iya fitar da kai, a'a sai da ni da kai mun koma ga Allah mu ta roƙansa, Allah ya dauke, Allah ya yaye mana. Wal ju'i, da yunwa. A to yanzu mutanen Najeriya za su ƙaryata ne cewa ba a yunwa? Za a ƙaryata ne ba a yunwa? Ai ba za a iya ƙaryatawa ba. In dai kana da kuɗi to abincin kuma ya yi tsada, in kuma ba ka da kuɗi to abincin kuma ba za ka iya saman sa ba. Yunwa ko ba yunwa ba, mutumin da ke cin abinci sau uku a rana yanzu ya koma yana ci sau biyu, mai ci sau biyu ya koma sau ɗaya, ba yunwa ba ne wannan? Yunwa. Wa naqsin min al-amwal, tawaya na dukiya. Da kai ne mai 10,000, yanzu 10,000 nan ba ta samuwa. In ka samu naira 2,000 ma sai kai ta murna, kai ta gode ma Allah. Kai Allah mun gode. To ya wai ta gode ba kuwa. Tawaya ne dukiya. Darajar kuɗin kuɗi ne, darajar kuɗin yayi ta faduwa. Ko? Jala ɗaya da zaka saye ta akan naira 100. Ko? Yanzu naira 100 ko 60, ka gani ko wanda suka san kuɗin? Jala ɗaya naira 60. Amma yanzu jala ɗaya ta ninka 500 ake magana. Hadda wani abu 80 ka ga dan waya faɗa. Jala ɗaya daidai ba take da naira ɗayan mu ba, amma wai har ta fi naira ɗayan mu daraja so ɗai har 580. Almajiran ku gaba ba liman yana ga ma cewa dala da kudin Najeriya 75 kobo ne yanzu ga dukiyar ta fadi yeren ta fadi wa nafsin min al amwal wal anfusi ai tarashin rayuka wasu kawai kuna zauna kawai su su gude muku ta fofofo wanda aka kashi a cikin jirgin kasa nan laifin me suka yi akwai inda shari'a ta ce kada mutun ya shiga jirgin kasa ne laifin me suka yi aka kashe su barnar rayuka manzon Allah ya faɗa cewa a ƙarshen duniya za a yi wani lokaci wani mutum zai zo ya kashe mutum shi da ya kashe shi bai san laifin me mai ba shi da aka kashe bai san laifin me an kashe shi ba halin da muke ciki ba yanzu kenan wa naqsi min al amwali wal anfus was samarat wa bashir as sabirin Allah yace ai wa masu hakuri bishara wanda akan shi muke as sabru anil bala ko ai wa masu hakuri bishara alladhina idha asabatuhum musiba sune wanda idan musiba ta same su ba sa kururuwa ba sa kuka koda an gane shari'a ba ya hana kai kuka na awaye abin amma abubuwan da mutane suke shine shari'a ta hana a rika ya gari ga ana marun kumatu na shiga uku na lalace kaza 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 shine aka hana amma ka fitar da hawayenka kana jin zafin abin da ya faru da shari'a ba hana an gane ko wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sune wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ina ganin kuma abinda zamu iya dauka a karatun mu na yau kenan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bari ladan wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana wanda suka tsaya kan wannan lamari na wannan tafsirin tun daga kama daga lura da masallaci da gyara sa da tsaftace sa da dukkanin dai wanda suka taimaka wannan tafsiri ya kammalu ya gudana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri limamanmu da malamanmu da suka faro abubuwan da suke yi suka roƙa albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu lafiya ya saka musu alheri ya biya musu dukkanin buƙatun su kuma da kuka faro kusurorin ku gaba daya kuka zo wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya muku buƙatun ku dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعه امنا وكنا شر ما اهمنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم وفي الله لنا ولوالدينا والمشايخنا ولائمة المسلمين على احياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله